Masu sauraron mu barka da sake saduwa a filin da rashin tayi. Kenan Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Har yanzu muna tare da bakon mu commissioner kasuwanci da cinikayya na jihar Kano Alhaji Ahmad Rufai. Makon jiya ya so mai mana bayani akan dokokin kasa dangane da yadda ƴan China suka shiga kasuwar kantin kwari. Ga yadda wakilin murar Amerika da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya ci gaba da firar tare da bakonmu.
Gwamnatin Kano misali yan karbe ta tinkari misali hukumomin China musamman option da kare ci gaba da wannan matsaloli da suka da bai da sha'anin kasuwanci a Kano kuma idan haka ne iya tattaunawa ku ta kasance.
Alhamdulillah muna da al'amura da haɗin gwiwa tsakaninmu da na hudu jihadanci tsakanin jihar Kano da wannan embassy na kasar China. Akwai iyakoki na irin maganar da ake yi. Mun dai jan ido akan duk wanda suke nan cewa sun kabin ka'idoji. Mun tabbatar da mu kuma za mu ci gaba da kare mutuncinsu. Haƙoƙi biyu ne. Su in sun shigo za mu kare masu mutuncinsu. Iya ikonmu. Amma su kuma sai sun kare mana namu ta bin dokokinmu na ƙasarmu da kuma musamman banda dokokin ƙasar ma da al'adar mu ta wannan ƙasar. Dan akwai lokacin da suka yi dan fita irin shiga ba su kaɗai ba waɗanda suke irin shiga ta mutum sai da gajeren wando ko da sauran al'amura sai da muka dan faɗa cewa su riƙa kiyaye irin suturar da za su cire cikin mutane. Saboda ba zai yi ana cikin kasuwa ba su a cikin ƙasarsu ba komai sai mutum da gajeren wando ma ya shiga cikin kasuwa. Amma mu a ƙasar mu akwai ƙa'idoji saboda haka gwamnati ta yana magana da ofis na jakadanci amma akwai iyakokin maganganun da ake yi. Muna sa ido kamar yadda muka ja hankalinsu dokoki a ko'ina a kowace ƙasa. ‘Yan Najeriya suna ƙasar China sun karya masu dokokinta da dama. Waɗansu suna Ingila suna karya dokoki, waɗansu suna Amurka sun karya dokoki da sauran irin waɗannan. Saboda haka kullum ba a rasa al’amuran da kullum sai an ji an zo. Shi ya sa mu jami'anmu na immigration kullum su ne hukumar da muke faɗa. Kullum masu kula da shige da fice na al'umma. Kullum irin visa ɗin da aka ba mutane. Muna magana da su idan sun ba wani visa da zai zo nan ya shiga kasuwa ko ya zo ɗauki aikin da za a ba shi na ya riƙa yin aiki ko ya zo irin waɗannan duk suna sanar da mu. Sannan da zarar mun samu wanda muka ga fara wani abu da bai kamata ya fara ba, mun samu waɗansu da suke aiki sai suke waɗansu ‘yan dabaru. Idan suka zo suna aiki tun da an yi jihar kusan wata uku mutum ya zo da visa ta ziyara, to sai su zo su yi aiki na kaɗan da ƙasa da wata uku sai su koma. Kaga aikin na ɗan Najeriya zai iya yi, su kuma sun zo sun yi shi sai su sake shiga jirgi su koma. Bayan ɗan lokaci kaɗan sai su sake samun visa su sake dawowa, sai su sake ci gaba da aikin da ɗan Najeriya zai iya samu, musamman ba Kano zai iya samu. Irin wannan duk da mun samu sai mu je mu sanar sai a duba wancan lokacin ya zo ya yi kwana 80 da kaza, gashi kuma yanzu an sake ba shi visa a can. Shi yasa kullum muke magana na hukuma kuma shugaban ƙasa ya sa a sa ido akan wannan irin wanda ake ba su visa ta zuwa ta ziyara alhali zuwa suke su yi sana'a ko su yi aiki. Kuma wanda duk ya zo yi wannan aiki ba akan ka'ida ba, in ya bi ka'ida kamar yanzu ina da kamfani na yin wani abu wanda ina buƙatar ɗan wani birnin sun ko birnin India ko birnin Amurka ko wani guri daga duniya, muna buƙatar wanda yake ƙwararre ne zai zo mana wannan aikin. To akwai ka'ida ta hukuma, za mu rubuta muna son ƙwararre iri kaza daga ƙasa kaza zai shigo akan wannan ka'ida ya zo ya aiki, saboda ba mu da wanda zai wannan aikin. Amma aikin da duk mun sai wanda zai yi, to a ka'ida mu muna iya kokarin mu tabbatar da mu bari baƙo ya zo yi ba, kuma idan wani zo yana yi ba bisa ka'ida ba muna bin kawu mu tabbatar da an hana haka.
Ka ce ƴan cikin gida suna ɓata gari tunda suna ba da haɗin kai ga waɗancan baƙi har ma a haƙin ci al'umma, me gwamnati take yi akan su?
Abin da kawai za mu iya yi shi ne wanda mun kama. Idan muka kama da shi wanda aka amfani da fuskarsa da jikinsa da kuma mai laifin na zahiri, duk gaba ɗaya ana hukunta su. Gaba ɗaya su ana hukunta su. Saboda wanda duk ya zo yayi wannan, da zarar mun sanar da ‘yan uwansa ma cewa fa su ma da kansu za mu suke kawo labari. Tunda za a naɗe za a ce me dukiyar shi wancan a ciki. Saboda ka'idojin da muke bi masu sauƙi ne, daman karɓar mutum dukiyar da yake amfani da bayansa ake ɗora ta, kuma yana cewa ta ciki alhali ya san ƙarya yake, to sai ya sha nauyin banza. Saboda yayin da aka mane aka kwashe aka ɗauki komai mataki a kai, shi a ƙarshe sai ka zanta ya koma titi don ba za a bar shi a kan kantin ba.
Kenan kuka ɗauki matakin rufe waɗancan kantuna da ake buɗe ba bisa ƙa'ida ma?
Ana rufe kantin kuma muna bin ƙa'idoji na ‘yan dabaru wanda ba zai zama an yi hargitsi ba na fito da abin da wani zai gani. Idan muka danne su yayin da shi wanda ake ba da bayansa za a ga ya fito, za a ga shi da dan tana za a ga bayanan sannan shi kuma sai a ga wadansu baki suka zo ana nan yana aiki sannan a hankali sai a ga cewa kantin ya kai matsayin da kuma babu kai a gurin shi ma ta shiga gurin sai kuma wani muna da ka'idodi wanda ake na hikimar shugabanci da ta dace da kuma tattalin arziki.
Kuma a ƙarshe kwamishina ka ce kuna magana da ofishin jakadanci kun nusar da su cewa ga irin kare dokokin Najeriya da ɗan ƙasa su suke yi misali?
Kamar yadda na faɗa lokacin da aka yi wancan na kimanin shekara biyar da suka wuce mun zauna da lokacin ina shugabanci na Cibiyar Ciniki mun zauna da lokacin mataimakin gwamna shine gwamna ne yanzu shine mataimakin gwamna a lokacin ƙarƙashin shugabancinsa muka zauna da mataimakin shugaban hudar jakadanci na ƙasar birnin Sin muka zauna da waɗanda suke da ruwa da tsaki muka tsefe abubuwa kuma suka tafi da cewa duk baƙi mutanensu in sun zo suna da ka'idodi za su sanar da su su riƙa kiyaye doka kuma suka amince cewa duk dokar da ba su bi ba a ɗauki matakin da shari'a ta ba su dama ta ba su dama a ɗauka. Abin kawai da muka guda shine kar mu kuskura mu riƙa yi wanda su ma shine ba su so ba a ce yau ana kama ɗan ƙasa kaza kuma a kama su da yawa a lokaci ɗaya kamar waɗansu da suke sun haɗa baki ne suka laifi alhali kowa laifin su shi kansa yi saboda haka sai muka ce kawai kowane lokaci mai laifin da aka kama guda ɗaya tun da safe an kama mutum ɗaya a kama shi a tafi da harkarsa shi aka kama a ci gaba da kiyaye tsarin shi kaɗai idan da rana aka samu wani shi ma haka ba za a ce a haɗo da na safe da na rana da na dare ko a kwanaki a haɗa su a ce ga ɗan gari kaza su kaza to wannan ce ba ta daidai da zamantakewa kirki ba ta tsakanin ta hudar jakadanci ita hudar jakadanci ba ta so ka fito da abin da zai nuna ɗan ƙasar ba su da kirki shi yasa lokacin da muke magana su ma suka tuna mana cewa a yanzu fa a lokacin da yake magana akwai ƴan ƙasar nan tamu wanda suke garinsu ƙasarsu can suke harkoki da dama wanda suke sun kare dokokinsu suna zaune ma ba bisa ƙa'ida ba sun shiga da izinin zama na wucin gadi amma sun yi zaman dindindin a can saboda haka idan suka tafi ka kakkamu waɗannan sai kasance kamar ƙasar ce take faɗa da ƙasa ko take yaƙi da ƙasar saboda haka wannan al'amarin aka canja salo amma ba a fasa yin abin da zai kare mana kasuwanninmu da masana'antunmu ba.
Na haka dai kuka ɗan ɗaga ƙafa kenan.
Ba mu ɗaga ƙafa ba. Yaushe aka ɗaga ƙafa? Aka canja salo. Canja salo ba ɗaga ƙafa ba ne.
Ranka da ɗaya lokacin da aka naɗa ka kwamishinan ciniki da masana'antu da kasuwanci na Kano kowa sai ce ganin cewa nesa ta zo kusa. Wai da me ka zo ma'aikatar ciniki?
To alhamdulillah na zo ma'aikata ciniki da kishin siyar da ciniki da masana'antu gaba. Da kuma buɗe waɗansu al'amura da daɗewa na sa su amala domin ba dama na ikon hukuma su ne yadda za a jawo al'umma a ba su dama su haɗin kai kuma hukumar ta tabbatar da tsari na doka da kuma shari'a wanda za a tabbatar da kuma kowane ne ke so ya samu wani tallafi na kuɗi ko a yi haɗin gwiwa an sabbata haka kuma an sa ido yadda ba za a wofantar da damar da Allah ya mana kyautar da ya mana na kasuwa da ta fita ko ina yawa ba domin kyautar al'umma da muke da su da kuma yalwa da Allah ya mana kyauta na ma'adanai da kyautar da Allah ya mana sa al'amarin gona da kuma kyautar da Allah ya mana na mutane masu hazaka wanda kamar yadda aka sani daga malamai zuwa ƴan kasuwanmu Allah ya mana kyauta mai tarin yawa ta mutane wanda Allah ya yi alfarma Allah ya ɗaga su ya kasance sun shahara a duniya duk da yau ɗin ma da muka yi bayan waɗancan zaka fi su a kace Alhassan ɗanta za ka faɗe su ka fito sai kasance a yanzu ma za ka ce Alhaji Ali Kwaɗangote shi aka ce ba ma mai kuɗin Najeriya ba ne a mai kuɗi ne duk wani baƙin mutum shi ne na farko wanda ya fi kowane baƙin mutum a duniya yawan kuɗi har da baƙaƙen da suke cikin Amurka Alhaji Ali Kwaɗangote ya fi su kuɗi Allah ya ɗaga shi akan wannan tsari to waɗannan kyautuka da Allah ya yi mana da kuma tunanin da kullum nakan duba irin yadda in mun je fage a matsayina na shugaban Cibiyar Ciniki ta Kano mukan je da mutane birnin Sin mu je India mu je Amurka mu je bangare daban-daban na ƙasar Nasara mu je mu nemi haɗin gwiwa mu nemi mu amfana daga cikin abin da kasuwannin da masana'antu suke bayarwa abin da na fahimta a lokacin da dama daga cikin mutanen da muka tafi da su ba su da cikakken fahimta na inda kasuwancin zamani yake kuma yadda dama wanda suke masu kuɗin da yawa ba su san inda zamanin yake ba masu kuma sanin yadda zamanin yake su kuma ba su da jari da yawa sannan kuma al'umma ta ɗan koma baya saboda an samu ɗaukaka da can an zauna lafiya sai kasance kuma cin amana da rikin kirki ɗan yawa a cikin mutane ya kasance ba a iya samun haɗin gwiwa da ya dace waɗannan take take da muka ta yi muka ta ganin cewa lallai daga cikin abin da ya zama wajibi shine ci gaba da wayar da kan mutane da koyar da su inda duniya ta fuskanta da jawo hankalinsu na su san cewa wanda ya gyara ya sani kuma kansa ya gyara wa mugunta kuma fadarin fako da sauran irin wadannan al'amuran wanda alhamdulillah muna ta kokari na yin wannan da kuma ba da tallafin hukuma wannan su ne kadan daga cikin sannan ba kuma gwamnati shawara da san shawara muke ba ba yanzu kuma shine sai a sa ta a faifai a duba abin da mutane kuma da jawo hankalin wanda suke da gwada suke fada mana kuma an samu takardu kullun take da yake karba a cikin anan sai mutum yana takardar da wani ne sha'awar ya bada gudunmuwarsa ne da za a gyara wannan al'amari da tana ya rubuto mun samu irin wannan takardun da dama in ta zo sai a zauna da daraktoci da kwararru ma banda suke ba ma'aikata ba a duba a ga me abin dauka ne za a gyara wanda ya rubuto kuma idan ya dace a kira shi ma a sake zama da shi da ƙara sanin inda aka fuskanta to da can ni ma sai dai na rubuto na aiko yanzu kuwa in na karbi takardar duwa da yake da irin wannan tunanin na da naga takardarsa to ina jin daɗi domin na ga wanda yake da kishi yake son ya taimaka al'amura saboda haka muna yin waɗannan al'amura muna bin matakai da dama daga irin abin da to da shi din kuma alhamdulillah ana samun faraga yau mun kafa department sashi na musamman akan al'amuran ma'adanai muna kokarin mu ga daga cikin irin tunanin da aka zo da shi al'amuran yanzu za a fada da al'amuran shakata ido a shakatawa ta hotel inda ake yin zama da abinci da sauran al'amura saboda haka akwai al'amura da dama da aka zo da su kuma alhamdulillah an fuskance su
jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su ne Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya
amma ba zai zaga